Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 5 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga kanin labarai.
Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yankin Zirin Gaza domin mai da martani kan harba mata hukoki da mayakan Hamas suka yi. Kasashen Canada, Sweden, Ukraine da Burtaniya sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ta hukunta Iran kan harbo wani jirgin saman fasinja na Ukraine da ya yi sanadiyar mutuwar dukkan mutanen da ke cikinsa. Kotun ƙolin Myanmar ta saurari bahasi na ƙarshe kan ƙarar da hanɓararren shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi ta shigar kan hukuncin da aka yanke mata.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa Jamhuriyar Niger da kamfanin makamashi na China sun kulle sabuwar yarjejeniyar haƙo ma'adanan uranium a ƙasar bayan da kamfanin na China ya dakatar da aikin haƙo ma'adanan ɗin shekaru 9 da suka gabata a arewacin ƙasar. Sannan za ku ji cewar manoma a Ghana suna rungumar sabbin hanyoyin rage lalacewar kayan amfanin gonakinsu bayan girbi sakamakon matsalolin wuraren ajiya da kuma raguwar hanyoyin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ke gabatarwa. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kusan aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yankin Zirin Gaza domin mai da martani kan harba wata roka da mayakan Hamas suka auna wata cibiyar kera makamai. Rundunar sojin ta Isra'ila ta ce tun da farko sai da ta kakkaɓo dukkan rokokin biyar da aka harbo zuwa yankin Isra'ila. Dakarun Isra'ila sun janye daga wani sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar kogin Jordan da yammacin jiya Talata bayan gudanar da abin da suka kira samamin neman mayakan Falasɗinu da makamai. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya wata ganawa kan lamarin a ranar Juma'a bisa buƙatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta gabatar. Farmakin na kwana biyu ya ƙunshi dakarun Isra'ila 1,000 ya kuma yi sanadiyar kashe Falasɗinawa aƙalla 12. Ƙasashen Canada, Sweden, Ukraine da Burtaniya sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ta hukunta Iran kan harbo wani jirgin saman fasinja na Ukraine a sararin samaniyar Tehran wanda ya yi sanadiyar mutuwar dukkan mutanen da ke cikinsa kana kuma su biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu. A yau Laraba kotun ta bada sanarwar gabatar da ƙarar wadda a ciki ƙasashen hudu suka ce Iran ba ta ɗauki matakan da suka dace na kaucewa aukuwan lamarin ba a shekara ta 2020. Haka kuma ba ta gudanar da sahihin bincike na adalci ba, ta ɓoye shaida, ta kuma ci zarafin iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su. Sojojin Iran sun harbo jirgin saman Nejim kaɗan bayan tashin sa daga Tehran. 'Yan sa'o'i kafin nan kuma Iran ta harba makamai a wani sansani na Iraki da sojojin Amurka suka yi amfani da shi. Iran ta ce ta yi kuskuren harbo jirgin ne bisa zaton wata barazanar abokan gaba. Dukkan mutane 176 da ke cikin jirgin sun halaka. Fasinjojinsa sun hada da 'yan ƙasa da mazaunan Afghanistan da Canada da Iran da Sweden da Ukraine da Burtaniya. Kungiyar Tarayyar Turai ta EU ta ce China ta soke ziyarar babban wakilin kungiyar na sha'anin lamuran ƙasashen waje da tsare-tsaren tsaro Joseph Borrell. Kakakin kungiyar ta EU Nabila Masrali ta faɗa a wata rubutacciyar sanarwa a yau Laraba cewa Beijing ba ta bayyana dalilin yin hakan ba. Masrali ta ce China ta faɗa wa EU cewa ba su da dama a lokacin da aka tsara kai ziyarar a mako mai zuwa. Da haka kungiyar ta nemi wani zaɓi na daban. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Wang Weibin ya faɗa wa manema labarai a Beijing cewa muna marhabin da ziyarar ta Borrell a China da zarar damar lokaci ta samu daga ɓangarorin biyu. Yana mai cewa China za ta ci gaba da tuntuɓar kungiyar ta EU.
jima kadan Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Da farko za mu fara da rahoton mu daga Niger. Jamhuriyar Niger da kamfanin makamashi na China wato African Building Materials sun kulla sabuwar yarjejeniyar hako ma'adanin uranium a kasar bayan da kamfanin na China ya dakatar da aikin hako uranium din shekaru 9 da suka gabata a arewacin kasar. Tuni dai kungiyoyin fararen hula a Niger din suka fara tofa albarkacin bakin su a game da wannan yarjejeniyar. Wakilin murya Amurka Hamid Mahmud ya aika mana da ƙarin bayani.
Ministar ma'adinai ta kasar Niger Madaru Hussein Hadizatu Yakuba da kuma shugaban kamfanin makamashin na kasar China suka kulle yarjejeniyar da ta kumshi samar da wutar lantarki da samar da gidajen ma'aikata da kuma guraben ayyukan yi ga jama'ar kasar Niger. Gwamnatin Niger kin dai ta kulle sabuwar yarjejeniyar ne da kamfanin na kasar China don hakar ma'adinan uranium a Azelik da ke cikin jihar Agadez a arewacin Niger. Ana dai kallon wannan yarjejeniyar a matsayin wani muhimmin yunkuri na Beijing na kyautata dangantaka da tasirin ta a Afirka. Ahmed Musa shine magajin garin Ingel yankin da za a soma aikin hako uranium.
Dama muna jira ya kai shekaru da aka dace wannan sosete. Matasan mu da yawa ba su da aiki. Kenan mun gamsu da waga sosete ta tashi da waga sinatur da aka yi. Amma muna son wanga tashi na biyu waga na sosete. Wannan sosete shi ne wanda suke fidda uranium a Zedi. A zanna tare da mutane duka wanda abun ya taba a gani menene amfanin talakawan Ingel. Inda sun fidda uranium shekara nawa? Sun da mutane suna biyan su wata amfani da kasa ko za su samu. Shi ne zai da shekaru da nake so su rufe ma'aikata.
Shekaru 9 bayan rufe kamfanin na kasar China ma'aikatansa suka shiga cikin kuncin rayuwa sakamakon rashin aikin yi. To sai dai tsofaffin kungiyoyin tsofaffin ma'aikatan da suka yi aiki da kamfanin sun bayyana irin muhimman batutuwan da ya kamata a yi wa gyaran fuska. Idrissa Amanna shine shugaban kungiyar ma'aikatan da suka yi aiki da kamfanin na kasar China.
Da yawa sun shiga cikin shomaji kuma suna jin dadi suna farin ciki da bude aikin da za a yi. Me vraiment ya kamata a ce an samu sauyi bisa ga security. Ya kamata a ce a dauki mataki bisa ga harkar sante da condition de vie na ma'aikata. Vraiment ma'aikata ba su cikin condition de vie. Kenan wannan ma ya kamata a samu sauyi bisa gare shi. Saboda yanzu zaka ganin ma'aikata ga su nan suna aiki yawancin su babu wurin da zaka kai iyalinka ka zauna. Dole ka bar iyalinka wani wuri ka je kai aiki.
Tuni dai kungiyoyin fararen fulla da kungiyoyin da ke yaki da kare muhalli suka tofa albarkacin bakunan su akan wannan yarjejeniyar inda suka yi wa gwamnatin Niger hannun kamin sanda kan batun da ya shafi kare muhalli. Ilyas Abubakar mamba a kungiyar Rotav da ke sa ido kan hako ma'adinai a Niger.
Sai mu na kungiyar ta ke kula da wannan fanni ba daidai bane gwamnati ta yi shuru ta samu su ido su ci karan su babu baka ko ta waccan da ake ma yaya aka yi ta ba daidai ta yanzu za a ba su dama su yi yanda suka ga dama. Saboda wannan abin da kuke gani abu ne wanda yake da muhimmiyar illa zuwa ga rayuwar dan Adam kuma yana yin barazana ga rayuwar ko wata dabba ko kuma wani ice dake can wajen. A bi duk hanyoyin da ya kamata a bi don saboda a tsaya da wannan abin.
Yarjejeniyar za ta mai da hankali kan bukatar Niger ta cin moriyar arziki da kuma samun kuɗin shiga daga kamfanonin da ke haƙar ma'adinai a ƙasar. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
Gaida Hamid Mahmud. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala Faruk Sanyin na da ci gaban labaran duniya.
Kotun kolin Myanmar ta saurari bahasi na ƙarshe kan karar da hanbarariyar shugabar kasar Aung San Suu Kyi ta shigar kan hukuncin da aka yanke mata na kararraki biyu da suka shafi zamba a zabe da kuma karya dokar sirrin gwamnati. Wani jami'in shari'a da ke da kusanci da kararrakin ya ce kotu za ta iya yanke hukunci nan da watanni biyu masu zuwa. Ya ce lauyoyin su za su sake shigar da kara a mako mai zuwa domin ɗaukaka kara kan hukuncin da aka yanke mata na laifuka biyar na cin hanci da rashawa da aka same ta da laifin yin amfani da mukaminta ba bisa ka'ida ba da kuma haddasa asarar kuɗaɗen ƙasar. An kama Suu Kyi lokacin da sojoji suka kwace mulki a shekara ta 2021. An yanke mata hukunci na ɗauri na jimillar shekaru 33. Magoya bayanta sun ce shari'ar na da nasaba da siyasa. Sabunta ba da tallafin soji ga Ukraine shine zai maimaye ajandodi yayin da kungiyar kawancin tsaro ta NATO take kokarin gudanar da babban taron ta na shekara-shekara na tsawon kwanaki biyu a ranakun 11 da 12 ga watan nan na Yuli. ke ta yi kira ga kungiyar da ta gaggauta amincewa da bukatar da ta gabatar na samun shiga kawancen a wajen taron. Babban sakataren kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya tabbatar a jiya Talata cewa zai fadada wa'adin shugabancinsa da karin shekara daya, a yayin da kasashen yammaci suke fafutukar wanzar da haɗin kai a daidai lokacin da Rasha take zafafa al'amura. A hukumance, Ukraine ta gabatar da bukatar shiga kungiyar kawancen ta NATO a watan Satumban shekarar bara domin martani ga ikirarin Rasha na haɗewa da yankunan da ta mamaye a gabashin ƙasar.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Manoma a Ghana suna rungumar sabbin hanyoyin rage lalacewar kayan gonakinsu bayan girbi da kuma bunƙasa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. Ana samun waɗannan sauye-sauye ne a wani lokaci mai muhimmanci. Adadin asarar da ake samu bayan girbi a yammacin Afirka ya ƙaru a 'yan shekarun nan sakamakon matsalolin wuraren ajiya da kuma raguwar hanyoyin fitar da kayayyakin zuwa ƙasashen waje. Ga fassarar rahoton Imeka Chile daga Accra, Ghana.
A cikin shekaru uku da suka gabata, asarar da aka samu bayan girbi da ƙarin haraji akan kayan da ake fitarwa zuwa ƙasashen waje da kuma ƙarin farashin taki sanaye kuɗin da manoma ke samu a ƙasar Ghana. Daga cikin waɗanda akan dole suka sauya dabara har da mai harkar mangwaro Sandra Snowden. Sandra na noman mangwaro ta kuma fitar da shi ƙetare tsawon shekaru goma, amma ta canza zuwa sarrafa jam bayan da ta rasa kashi 60 cikin 100 na abin da take nomawa a kaka daya. Ta ce jam din mangwaro iri-iri da take sarrafawa na sama mata kuɗin shiga da ke taimaka mata ci gaba da kasuwancinta.
The impact of this is bad.
Tasirin wannan yana da yawa. Hakan na nufin mun iya samun damar ci gaba da samun kuɗin shiga ko ba a lokacin mangwaro ba, saboda muna da kayayyaki a lokacin mangwaro da ma bayan lokacin. Don haka ana samun mangwaro a kowane lokaci a cikin shekara. Noma na da muhimmanci ga tattalin arzikin Ghana, wanda ke ba da gudunmuwar kashi 30 cikin 100 na duk abin da aka sarrafa a cikin gida. Darajar amfanin gona na ƙaruwa a kowace shekara, inda ake sayan koko, doya da kayan lambu sosai. Ko da yake a shekarar 2022, yakin da Rasha ta fara yi a Ukraine ya yi tasiri ga manoma a Ghana. Yakin ya yi sanadin tashin farashin taki da sufuri, ya kuma kawo cikas ga hanyoyin jigilar kayayyaki, haka zalika ya shafi amfanin gona. Yayin da manoma ke fama da tara amfanin gona da rashin wadataccen wurin ajiye shi, manoma da yawa sun nemo sabbin hanyoyin samun kuɗin shiga. Muna kashe kuɗi da yawa don girban amfanin gona, kuma abin da takaici idan ba mu da mutane ko hanyar sai da amfaninmu. Shi yasa wasu daga cikinmu suka yanke shawarar cewa, eto, za mu yi noma, amma don kaucewa duk wannan asarar ta bayan girbi, za mu ƙara daraja akan duk abin da muka noma. Ghana na asarar kimanin dala biliyan 1.9 a kowace shekara sakamakon asarar abinci. Abubuwan da lamarin ya fi shafa sun hada da mangwaro, tumatir, doya, inda ake tafka babba asarar su a lokacin girbi da lokacin dakonsu da kuma ajiye su a gona, a cewar wani rahoto na cibiyar bincike kan manufofin abinci ta ƙasa da ƙasa. Emmanuel Essien, malamin koyar da aikin gona ne a jami'ar Ghana, ya ce manoma na buƙatar ƙarin ilimi akan sarrafa kayayyakinsu a cikin gida.
It would help if we...
Zai taimaka idan muka ilmantar da su, muka kuma tallafa musu ta hanyar sama musu tsarin da zai taimaka wajen sa sarrafa kayan ya zama da sauki, saboda ana samun asara idan suka yi kokarin yin hakan. Ƙungiyoyin farar hula sun yi kira da a aiwatar da tsarin amfani da fasahar girbi mai sauki da kuma ƙarin tallafi daga gwamnatin Ghana don taimakawa manoma da kuma inganta samar da wadataccen abinci.
Madalla, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ake so a koda yaushe za a yi zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wanda har jiki da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. Dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Yayin da har yanzu ake maganar komawar ƴan gudun hijira garuruwansu na asali biyo bayan illar Boko Haram a yankin Arewa maso gabar. Bukatun da masana ke bayyanawa na kula da waɗanda lamarin ya shafa ba su sauya ba. Wannan na faruwa ne daidai lokacin da Arewa maso yamma ke samun ƴan gudun hijirar sanadiyar barayin daji koko yadda gwamnati ta ayyana su a matsayin su ma ƴan ta'adda.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban
Mulkairi BB Faruk tsohuwar mataimakiyar darakta ce a hukumar kula da ƴan gudun hijira ga abin da take cewa kan wannan darasin.
Wato duk da dabara bata wuce a bawa mutane abin yi ba. Mutane in sun dawo inda za su ka tashi ma ya zamanto suna da harkar da za su yi. Wannan zaman da mutane suke aka mai da su ƴan takuta hako ba haka suke so ba. Sun fi son sun zo jidali ya same su an samar musu wuraren da za su dan zauna har kafin abu ya sassauta su koma inda suka fito su ci gaba da samun ci gaba da rayuwarsu. Ba su tsaya kullum sai gwamnati ta dauko ta ce ba sa son wannan albakum samu. So suke su samu hanyar su ma da su amma yawanci kafin kaga an kai wannan din ko jidalin da yake cikin wato zama ma ce mutum ya yi gudun hijira. Ko da a kasar waje ne ko kuma a kasar ko kuma a cikin gida ne ko ba karbin jidali bane fi sabilillahi to kafin akai na din sai kaga abubuwa daiwa suna samun su to abubuwa da suke samun nasu ne muke kokarin mu ga to ta yaya za a tallafa musu har kafin abubuwa su daidaito an ka kalla ai guraren da alal misali Boko Haram kai ma ta dauka aka ce ya kai girman kasar Belgium ko a lokacin nan sai ana yi fa ana dan taimaka musu ana musu tallafi ana musu ma da siha ana gaya musu ma magana inda hankalin su ma zai kwanta zan cewa kai abin nan fa ya kare bari wata ila rayuwa yanzu ta jeje to saboda haka dole za su kaga in sun zo suna baka labari za su baka wannan labarin kuma da gaskiya saboda abin har yanzu bai fita daga cikin su shi yasa muke cewa wannan social analysis da psychosocial help da wai ne ya kamata a ya zamanto muhimmin abu ne a cikin harkokin da ake yi na dawo da mutanen nan ai duk abin da zaka faɗa sai dai kawai ka jire an sai da kawai kai tunani a irin naka tunanin ai wanda yake ciki shi ya san me yake ciki ai kaman mutuwa ce wanda aka yi shi ya sani ba karamin jidali bane ba kai ba ma wai su ba wanda muke gani nan ba wanda ma suke tohuwa daga wurin kashi labarin su na abubuwan da suka shiga akwai wata baka misali likita ce a France aka haife ta ta je ta karanta likita a Russia ta dawo tana director din likitoci a Tunisia da Sudan da inali rayuwa sosai da jidalin ya zo ya samu a garin su ta gudo Najeriya bata san da mijinta yake ba bata san da ƴaƴanta biyu suke ba bata san da ɗanta ɗaya yake ba guda ɗayan da ta samu take rike da shi ko ina tana ganin da shi tana tsoro shi ma ko za ta waye gari ta gaba ku a ƙarƙashin gada ɗayan ya ta ringa kwana idan muka samu ta saboda haka duk inda kake tunanin abun ko sai dai farka sai dai wanda ya same shi sai dai ka gani ka tausaya musu kuma ka ga ta ina za ka taimaka to wannan abubuwan da za a yi musu dan idan za su zauna me za su yi din shi ya kamata a fara sawa a cikin harka tukunna a gyara sannan ka gane sannan ma sai a ce to ai ga mutane sun dawo amma goda su mu ka san da suke da dan marwa da dan barwa duk dai suke a wurin mu dukkan fulani ne kowa kawai yawon sa yake yi saboda haka ba za ka iya tantancewa ka ce ai ga exactly irin mutanen da suka zo ko kuma ga exactly mutanen da suka tafi ba yau in ka je ka tarar mutum 1000 gobe sai ka je ka tarar mutum 100 ka gane saboda haka da wannan abin nan din jidalin ma kafin ma abin nan saboda kawai dai mun yi ta kasance a gyara shine kawai magana
mun gode Hajiya Ummul Khairi wannan na nuna yadda ya kamata a ƙauyuka da birane a dinga samun masu tallafawa ta fuskar taimakon farko da bada shawari da rage wa mutane zulumi Arewa maso yamma inda tuni wasu kungiyoyi ke kaiwa jama'a tallafi. Na tambayi daraktan agaji na GBS injiniya Mustapha Imam Sitti dan jin yadda suke gudanar da wannan aiki na tallafi. Shin menene ma tasirin katin shedar dan agaji?
domin za ta iya yiwuwa ka zo ka samu hadari an yi hadarin mota ko gobara ko wasu mutane sun fada ruwa ana neman yadda za a ceto su idan dan agaji ya zo ya shiga dumu-dumu cikin wannan aiki bayan ya taimaka tana iya yiwuwa a samu wasu sun mutu tana iya a samu wasu suna bukatar kai su asibiti tana iya yiwuwa a samu wani abin da yake bukata na gaggawa ya ji rauni a tsaye da jinin to idan yana cikin wannan aiki sai ga hukuma ta bu ne yiwuwa ko ƴan road safety ko ƴan sanda kai wannan mutum me yayi dane ka me kake yi a nan wurin babban abin da zai shine sai daga musu ID card shi dan agaji ne domin kungiyar nan tamu ta ƴan agaji ta jama'a ce zalatul bidawai kamatus sunna kungiya ce wanda take da register da gwamnati akwai tashin da aka nuna ma gwamnati cewa muna da ƴan agajinmu waɗanda yake suna da tsare-tsaren su wanda suke gudanarwa na yau da kullum kuma suna da kala kaza suna da kala kaza suna da kala kaza saboda haka da zarar hukuma ko road safety ko ƴan sanda ko soja ko waye dan agaji na gabatar da aikin sa suka zo suka tambaye shi kai wane ne kai babban abin da zai kawai ya ciro ID card din sa ya daga ya nuna musu cewa ga shi dan agaji ne idan har wani daga cikin soja ko ƴan sanda ko road safety suka hana shi aikin sa to nan take dauki lambar su da sunan su ya kawo mana mun kuma a kungiyance zamu maka shi a kotu wanda duk Allah ya kaddara sanadiyar wannan hana dan agajin nan yayin aikin sa ya rasu to babu shakka kotun da zamu maka shi zamu sa caji na ya sa shi ne sanadiyar kashe rai
wato ba kuma injiniya ba amma fi samun irin waɗannan abubuwa ba yana ke gani
a irin waɗannan yana faruwa da yawa kuwa mana nasu yana faruwa mu nan ya sha faruwa da mu da yawa a wurare akwai lokuta kacin zamanin shagari likitoci sun yi yajin aiki gaba daya teaching hospital na Najeriya suka yi yajin aiki sai da muka yi kwana 48 muna taimaka ma al'umma mu muke rike da asibiti kamar Zaria da asibitin Zaria teaching hospital na Zaria da na manumfashi da na Kaduna duka gaba daya suna karkashin teaching hospital na Zaria ne kungiyoyin agaji mu biyar muka hadu akwai jama'atu akwai izala akwai bikiyano akwai jindu da sauran kungiyoyin da suka zo a wannan lokaci ni aka zaba na zama sakataren asibitin akwai wani ana cewa Alhaji Ruwani Haya shine daga jama'atu shi ya zama chairman aikace-aikacen da muka samu irin wannan duk wani hadari da aka samu duk wani mara lafiya da za a zo da shi ko a samu hadari a hanya to za a zo ofishin mu a airport sai mu dauki mota mu tafi wani lokaci muka dauki motar muka tafi aka ji aka debo marasa lafiya kafin ƴan sanda su zo a wannan lokaci babu wani ganin road safety mun debo marasa lafiyan duk wanda muka dauko a jikinsa mun caje shi mun duba abin da ya mallaka babu suna babu adireshi amma kamar wannan ne sai mu rubuta mai A wannan ya A yana da biro yana da kudi kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza mu rubuta B mu rubuta yana da kudi kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza a manna jikin sa sai mu zo da kayan kowanne mu kudin ne su mu aje to a irin wannan akwai lokacin da wata rana aka zo ana challenging din mu ina abin da suka mallaka ina kaza kaza maganar dai in takaita maka har sai ta kai mu a kotu kotun da aka je aka yi kara don saboda mun yi handin oba ma kudin da suka mallaka da kayayyakin da suka mallaka ga hukuma sai ya zama da sulwanta sulwantar da suka yi shine ƴan uwan suka yi kai kara cewa sun san da cewar dan uwansu ya bar gida da kudi gaba ina suke mun go mun yi handin oba ga hukuma to a ƙarshe da aka je kotu ga lauyoyi ga ƴan sanda ga mu aka zo ana tambaya wanne dan agaji ne ko ina ɗan agajin suka je suka debo ga waki aka bayyana aka ce gashi bayan an gama an nuna sai aka tambaye dan agaji wacce shaida zaka nuna mana ta cewar kai dan agaji ne sai yace yana da ID card ya ciro ID card dinsa irin wannan ya nuna mai shari'a ya karba ya juya ya juya lawyer ya tambaya kana ina register shine mai shari'a ya tambaye yace kai a zaman ka a Najeriya baka san kungiyar izalatul bidawai kamatus sunna ba mai shari'a ba ba musulmi bane sai ya san ta yace wannan tambaya da kai is irrelevant wato ba daidai ba ta shigo nan ba sai ce ina sa tuket din sa sai ce aikin da yana da wannan shaida ya nuna maka cewa shi dan kungiyar ne inda wata tambayar kai amma ba wannan ba to a ƙarshe aka yi bayani aka kai ƙarshe gaskiya ta bayyana kaga amfanin duk inda dan agaji zai tafi to ya kasance tare da shaidar sa ta cewa shi dan agaji ne
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako amma ya Allah ya yarda makon gobe ku tara don samun sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasura da Malika da Nishida kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai ku himmatu don ku jara kasar.
To a gaishe ka, yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kukan turo mana ta email inda zamu fara da sakon.
Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa tare da baba da na Alhaji Mukiya wata kar da Ado Salati goma ga Annabi Rajau suka ce hakika muna lalimara ba da wannan matakin da fadar majalisar dattawan Najeriya ta dauka na nadan sabbin shugabanni a tsakanin su a fannoni daban-daban wanda za su hada karfi da karfe wajen lalubo hanyoyin magance matsalolin da ke hana al'ummar Najeriya bacci da ido biyu sakamakon matsalar tsaro da rayuwa da muke ciki. Da ƙarshe muna addu'ar Allah ya kama da sauƙin waɗannan matsaloli. Saƙonmu na gaba ya fito daga ɗan mutan Maida Aminu Kano Maida ya ce fatan alheri gare ku muryar Amurka da fatan kuna lafiya. A yau zan yi amfani da wannan dama ne don yin yabo ga jinjina ga shugaban ƙasar Senegal bisa ga janye ƙuduri na tsayawa takara da fatan sauran ƙasashe za su yi koyi don kaucewa afkawa rikicin siyasa. Saƙon Abubakar Kawu Girgir ya ce to a gaskiya dai ko kaɗan ban yi mamaki ikirarin da wata ɗaliba sakandare ce a Najeriya kan samun sakamakon jarabawar jam da ta yi wanda ta kukuwa ba. Domin kuwa ita da ta yi wannan ikirarin ta san abin da ta rubuta ya kamata duk lokacin da ɗalibi ya samu sakamako mai kyau a bashi kayansa don talaka ko ɗan mai kuɗi domin ingantuwa da kuma ƙara wa ɗalibai ƙwarin gwiwa. Saƙonmu na ƙarshe saƙon haɗin gwiwa ne daga Sulusuma Datti Jamagaran da Isuhu Makirima Datti Jamagaran tare da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu mai aski ba da raka da Haɗabi mai kwamfuta suka ce don Allah ku faɗa wa gwamnanmu na jihar Jamagaran cewa har yanzu fa al'ummar garin Madatti a cikin shiya ta uku a jihar ta Jamagaran muna nan zaune cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki a wannan gari namu. Da haka muke roƙon gwamnati na cewa a taimaka a haskaka mana garinmu na Madatti da wutar lantarki domin muna matukar buƙatar ta. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
A takaice rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yankin zirin Gaza domin mai da martani kan harba wata ruka da mayakan Hamas suka auna wata cibiyar kera makamai. Rundunar sojin ta Isra'ila ta ce tun da farko sai da ta kakkabo dukkan rokokin biyar da aka harbo zuwa yankin Isra'ila. Kasashen Canada, Sweden, Ukraine da Burtaniya sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ta hukunta Iran kan harbo wani jirgin saman fasinja na Ukraine a sararin samaniyar Tehran wanda ya sanadiyar mutuwar dukkan mutanen da ke cikinsa kana kuma su biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU ta ce China ta soke ziyarar babban wakilin ƙungiyar a sha'anin lamuran ƙasashen waje da tsare-tsaren tsaro Joseph Borrell. Kakakin ƙungiyar ta EU Nabila Masrali ta faɗa wata rubutacciyar sanarwa a yau Laraba cewa Beijing bata bayyana dalilin yin hakan ba. Kotun ƙolin Myanmar ta saurari bahasi na ƙarshe kan ƙarar da hanɓararren shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi ta gabatar kan hukuncin da aka yanke mata na ƙararraki biyu da suka shafi zamba a zaɓe da kuma karya dokar sirrin gwamnati. Wani jami'in shari'a da ke da kusanci da ƙararrakin ya ce kotu za ta iya yanke hukunci nan da watanni biyu masu zuwa. Sabunta bada tallafin soji ga Ukraine ne zai mamaye ajenda yayin da ƙungiyar ƙawancin tsaro ta NATO take shirin gudanar da babban taron ta na shekara-shekara na tsawon kwanaki biyu a ranakun 11 da 12 ga watan nan na Yuli. Ke ta yi kira ga ƙungiyar da ta gaggauta amincewa da buƙatar da ta gabatar na samun shiga ƙawancin a wajen taron.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT na Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna wanda ya tsaya ni gabatar da shirin da wanda ta bada umarni wato Julie Legas Gresham, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, huta lafiya.